من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو غانا أشغن دا أكو غواتم المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دغيو دا أربعين دبيو كما يو شابيو غواتم ترى إلى دي دبو بيدة أشغن كما يدى أكا غباتا كما جوابي ما سوف أدس أكا غباتا من هدو أولنا مسلاتي ني البركة دادا مسلاتي أولنا أمروا تامو masallacin telex domin gabatar da daura ta shiryarwa ta tarbiyya ta tsarkake zukata da kuma karantaswa a wannan rana maksudin wannan daura babba shine a yayin da muka shiga wani yanayi Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu muka dau lokaci mai tsawo ba mu hadu ba aka daina karantarwa a masallatai to an so kafin a fara kowanne karatu a wannan yankin namu na masallaci na karatun masallaci ya zama an gabatar da wannan daurar domin ta zama zaburarwa ta zama shiryarwa ta zama tuna mana abinda muka tsammanta da shi ko kuma muka dade ba mu ji shi ba na alkhairai daga bakunan malumin mu domin ci gaba da karatu dukkan masallatai to sai kuma ya kasance Allah madaukakin sarki bai kaddara haka ba sai zama bude karatu cikan ya gabaci gabatar da ita daura saboda haka ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana albarka ya zubo mana da alkhairan sa masu yawa wadanda ba su da iyaka daura an sa mata suna da ad-dawratu at-tarshidiyya ta shekara ta 1442 hijira wannan suna na at-tarshidiyya maksudinsa ko kuma ma'anarsa ita ce shiryarwa shiryarwa da sa mutane akan hanya saboda ka bacin zallar karatu to akwai muhimmancin kula da tarbiyya a cikin daura muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikhlasi ya mana jagoranci ya cire rabon shedan daga cikin zukatanmu yasa abinda zamu gabatar ya zama abu ne da zamu farin ciki da shi ranar gobe alkiyama dukkan abinda zai haifar da damuwa a duniya ko a lahira muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana da shi kamar yadda aka jawo hankulan mu mu yi kokari mu tsara ka'idojin zama muna majalisin ilimi ne kuma a masallaci dakin Allah kamar yadda aka gabatar mana saboda ka mu yi kokari mu tsara wannan kamar yadda aka gabatar littafai guda biyu za a gabatar littafi na farko shine ya kamata a ce a gabatar domin mai gabatar da shi yana gaba sannan kuma mai littafin wanda ya rubuta littafin shi ma yana gaba Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi yana gaban al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali to ya kamata a ce a fara gabatar da shi amma shi mai gabatar da littafin sai ya ce ni in fara saboda haka za a fara gabatar da wannan littafi na al-hikam al-jadira bil idaa na al-imam ibn rajab al-hanbali Allah madaukakin sarki ya taimake mu kafin mu shiga cikin littafi akwai shimfida da zamu gabatar Allah subhanahu wataala ya taimake mu zamu gama ta a majalisi daya kafin kai tsaye mu shiga cikin littafin gabatarwa ta farko bayanu ma wajab min tarjama ibn rajab gabatar da wasu yan bayanai waɗanda suka zama tilas a game da tarihin shi al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali nasabar sa da laqabinsa da al-kunyar sa yaushe aka haife shi koyan ilimin sa suwaye malaman sa koyaswar sa waɗanda littafai ya rubuta suwaye almajiran shi maganganu na yabo da malamai suka yi a game da shi sannan rasuwar sa gabatarwa ta bi ita ce abin da ya shafi littafin shi kan kansa Ibn Rajab ya shahara da wannan al-kunya ta bunuwa alkunya kala biyu ce, akwai ta ubuwa akwai ta bunuwa. In aka ce ibnu fulan an yi masa alkunya ta an danganta shi zuwa ga mahaifinsa, an ce dan wane ko dan wane ibnu wane. In kuma aka ce abu wane an danganta shi zuwa ga ɗansa, ubuwa ce. To wannan alkunya ta ta haka ta shahara har ya zama ma sunansa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba su sani ba, amma sunansa Abdulrahman, babansa sunansa Ahmad, kuma wani abun ban sha'awa sunansa ɗaya da Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhima. Kakansa shine Rajab din, shi Rajab din kuma sunansa Abdulrahman. So daga Ibn Rajab ya ɗau sunan kakansa, ya ɗau laƙabin kakansa. Sannan ɗan Al-Hasan ɗan Muhammad ɗan Abul Barakat, shi Abul Barakat shine Mas'ud al-Baghdadi. Sannan kuma sun taso da Baghdad ta Iraq sun dawo Dimashq al-Sham. Ana ce ma al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali al-Baghdadi, ai masa nisba zuwa Baghdad, babban birnin Iraki, Madinatu Salam, saboda a can aka haife shi. Amma daga baya sai suka dawo da zuriyarsu, sai suka dawo Dimashq al-Sham. A nan ya koyi karatu ya girma, ana masa laƙabi irin yadda ake ma malaman waɗannan zamaninnika, kusan daga ƙarni na biyar, ƙarni na shida, ƙarni na bakwai, ƙarni na takwas, ƙarni na tara, ƙarni na goma zuwa ƙarni na goma sha ɗaya. Za ka ga da wuya ka samu wani malami da ba a danganta shi zuwa ga addini: Sharafuddin, Shamsuddin, Zainuddin da Makamataqiyuddin da makamantan irin waɗannan. To shi suna masa laƙabi da Zainuddin. A gida ake sa ma mutum wannan. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace sammanihi bihi ahli ko laqabanihi bihi ahli, yace dangi na su suka samu wannan laƙabin, ba ni nace a ce mun Taqiyuddin ba. Mun gane? Sannan aka masa bayan waccan alkunya da yake da ta Ibn Rajab, to ana masa kuma alkunya da Abul Faraj. Malamai wasu waɗanda suka yi tarjamarsa sun ce ya samo wannan alkunya ce daga al-Imam Ibn al-Jawzi, shi ma Abul Faraj, sunansu dai alkunya su ɗaya. Sannan ɗan mazhabin Hanabila ne, shi ya zake ce masa al-Hanbali. An haife shi a watan Rabi'ul Awwal shekara ta 736. Ya zo Dimashq tare da babansa yana yaro a shekara ta 744. Kakansa Abdulrahman, wanda ake masa laƙabi da Rajab, ya kasance babban malami ne daga cikin malaman hadisi na Iraq, kuma a can ya rasu. Babansa ma haka, wanda ake ce masa Abul Abbas Shihabuddin Ahmad, kuma malamin Al-Qur'ani, kuma shi malamin malaman Ibn Hajar. Baban Ibn Rajab malamin malaman Ibn Hajar Al-Asqalani mai Bulughul Maram mai Fathul Bari. So da haka baban Ibn Rajab kaka ne a ilimi wajen wa Ibn Hajar Al-Asqalani. Daga cikin malaman Ibn Hajar waɗanda suka yi karatu a wajen baban Ibn Rajab akwai al-Imam al-Iraqi, shahararren malamin nan na hadisi mai alfiyyat al-Iraqi, kuma ya zo ya sharhin littafin da kansa ya samu suna al-Ba'ith al-Hasif. Sannan da al-Imam al-Ala'i, ɗaya daga cikin manyan malaman usulul fiqh na mazhabin Shafi'iyya, kuma malamin hadisi. Suwa ya koyi karatu a wajensu, kuma ya yi koyi karatu? Sababban da za ta sa al-Imam Ibn Rajab ya koyi ilimi suna da yawa. Daga ciki akwai kwaɗayinsa, sannan da wata irin basira mai ƙarfi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Sannan kuma ya taso a gidan ilimi. Waɗannan sababba ne manya-manya da suke taimaka ma mutum ya zama mai karatu. Sannan kuma ga wata baiwa ta musamman da Allah maɗaukakin sarki ya bashi.
kuma na karshe ya rayu a Dimashku. Dimashku a wannan karnin nasu, karni na 8 zuwa karni na 9, to kusan a duniya babu wani gari da ake takama da karatu kamar sa. To waɗannan suna cikin dalilan da suka jawo ya zama Ibn Rajab al-Hanbali ya kasance ƙwararre a cikin ilmoma mabambanta. Daga cikin malaman da ya yi karatu a wajensa akwai babansa, sannan kuma akwai babban malami Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim wanda ake ce mishi Al-Khabbaz, sannan da al-Imam Ibrahim ibn Dawud Al-Attar da makamantansu. Wannan duk ya karɓi karatu ne a wajensu a Dimashku, sannan ya je masa ya karatu wajen al-Imam Abu'l-Fath Al-Maiduni da kuma al-Imam Abu al-Haram al-Qalanisi da makamantansu. Sannan al-Imam Ibn al-Naqi, ɗaya daga cikin manyan malamai, ya bashi ijaza, wato ya mika masa wasu littafai, ya halasta masa cewa ya yi riwaya daga wajensa. Sannan kuma akwai al-Imam an-Nawawi, ba al-Imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ba, ba shi ba. Akwai tazara tsakaninsu da Ibn Rajab ta shekaru kusan ɗaya da wani abu ma. Ba shi ba, shi ma wannan wani al-Imam an-Nawawi ne domin nawaɗin gari. Sannan ya je garin Makka ya saurari karatu wajen babban malami Usman ibn Yusuf, ya karɓi hadisi a wajensa. Sannan cikin malaman da ya luzumta akwai al-Imam Ibn al-Qayyim, al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wannan shahararren malamin mai yawa rubuce-rubuce kuma almajirin al-Imam Ibn Taymiyya. To Ibn Rajab al-Hanbali yana cikin almajiransa, ya karatu a wajensa, gab da rasuwarsa ya luzumce shi kusan shekara ɗaya, ya zauna a wajensa tun kullum yana tare da shi har sai da ya karanta Nuniya a wajensa, wannan shahararren littafin Al-Kafiyatu Shafiya, Nuniya ta aqida Ahlus Sunna wal Jama'a da al-Imam Ibn al-Qayyim ya rubuta da kansa, baito ta kusan 6000 babu wani abu. To waɗannan wasu daga cikin malamansa kenan. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi malami ne da ya karantar, saboda yana da almajirai, ya karantar a makarantar da ake ce mata al-Madrasatul Hanbaliyya a Dimashku. Ita ranar talata kawai ake kulla majalisinta, sai kuma mutum ya isa sannan za a bashi ya shiga wannan makaranta, saboda ya zauna. Sannan kuma ya karantar a makarantar da ake ce mata al-Madrasatul Sukkariyya, ita ma makaranta ce shahararriya a Dimashku Sham a wannan lokacin. Sannan al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali malami ne mai wa'azi, ƙwararre a wa'azi, littafansa suna masa shaida akan haka. Sannan kuma malami ne wanda ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya bashi alƙalami mai albarka, duk abin da ya ɗauka zai rubutu a kansa, to tabbas sai ya baka sha'awa, kuma sai ya ƙarar da kai, kuma da izinin Allah sai ya saka akan hanya ta shari'a. Saboda haka yana da littafai da yawa da ya rubuta, daga ciki akwai Sharh at-Tirmidhi amma ya ɓata, yana ɗaya daga cikin turatu al-islam al-mafqud, yana cikin turatu al-islam al-mafqud, yana cikin littafanmu na musulunci waɗanda aka rasa su, sai wasu 'yan takaddu haka shafuffuka da ba su da yawa. A tare da waɗannan shafuffukan akwai Ilal at-Tirmidhi, Sharh Ilal at-Tirmidhi. Ilal at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi a ƙarshen sunan ɗinsa ko al-jami' ɗinsa, to ya kawo fannu Ilal al-Hadith. To al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya sharhin sa haɗe da asalin shi sunan at-Tirmidhi ɗin, sannan kuma yana da sharhin Bukhari. Shi ya fara sa ma Bukhari Fathul Bari, bai gama ba, Allah ya karɓi ransa. To shine al-Imam Ibn Hajar da ya zo, shi kuma sai ya nasa, sai ya ɗauki wancan sunan shi ma sai ya sa. Shi ya sa sharhin Bukhari guda biyu ne masu wannan sunan, akwai Fathul Bari ala sharhi sahih al-Bukhari na Ibn Rajab al-Hanbali, ba a gama shi ba. Akwai Fathul Bari ala sharhi sahih al-Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani, shine kammalalle. Ya kai Kitabul Jana'iz, bai kammala ba, Allah ya karɓi ransa. Al-Imam Ibn Abdul Hadi, wanda sa'an sani a karatu, yana yaban littafin, ya ce wa huwa min aja'ibid dahr walau kamula kana min al-ajai yace fathul barin nan na ibn rajab yana cin abubuwa masu ban mamaki na wannan zamanin na zamani da a ce ya ga mu to da Allah kade san ababan da za a samu na ban sha'awa da ilmu ma da fa'idoji a cikin sa daga cikin littafin sa akwai jami'ul ulumi wal hikam sharhu 50 hadithan min jawami'il kalim 40 hadithan hadisi 42 na al-imam an-nawawi ya dauka ya cike da hadisi guda 8 sai suka zama hadisi 50 sai ya sharhin su sannan daga ci akwai littafin sa mai muhimmanci al-qawaid al-fiqhiyya sannan akwai littafin sa al-istikhraj fi ahkam al-kharaj wannan yana bayani ne akan al-iqtisad al-islami tsarin tattalin arziki na musulunci akwai littafin sa mai kyau mai muhimmanci ahkamul khawati shi kuma ya rubuta shi ne akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da zobe kawai akwai littafin sa mai albarka fadl ilmi salafi ala ilmi al-khalaf littafi ne da kowane dalibin ilimi ya kamata ya karanta shi akwai littafin sa lafaiful ma'arif shi ma littafi ne dake bayani akan kowane wata da ababan da aka samu na falalolin sa da kuma ibadojin da ya kamata mutun ya aikata a ciki wanda suka tabbata a sunna daga cikin littafin sa akwai zailu tabaqatil hanabila tabaqatil hanabila akwai al-imam abu ya'la al-hanbali ya rubuta littafin sa tabaqatil hanabila to shine sai yazo ya maka rataye sai ya sa masa suna zailu tabaqatil hanabila sannan yana da littafai kanana masu imbin yawa wanda sai ya dau hadisi kwara daya sai ya rubuta littafi kansa kamar littafin mu dake gaban mu insha Allah ta'ala kamar littafin ikhtiyarul aula fi sharh hadith ikhtisam al-mala' al-a'la kamar littafin sa sharh hadith yatba'u al-mayt thalathah wannan hadisin dake magana akan cewa ababe uku suke raka ka kabari bi su dawo daya tabbata to ibn rajab al-hanbali yana da littafi da ya rubuta akan sa da makamantansu wadanda littafai ne wadanda suke masu albarka babban malami a wannan zamanin al-doktor abu mus'ab al-at ibn fu'ad al-halawani ne daga cikin malaman masar ya dauki rasail din sa sun kai wajen guda 40 da wani abu ya hada su a cikin mujalladai guda 4 ya musu aiki na tahqiqi a inda ya tattaro mabambantan nuskohi sannan kuma ya fitar da littafin zabban sha'awa shi yasa al-imam ibn al-imad al-hanbali yake yaban sa yake cewa walahu musannafatun mufida wa mu'allafatun adida yana da littafai masu muhimmanci da sauran littafai dai wadanda suke masu yawa wadanda ya rubuta yaban da wasu malamai suka masa daga cikin abin da ke tabbatar da cewa malami na Allah ne a samu malamai na Allah waɗanda su ma suna da shaida su masa shaida shi yasa ake kawo irin wannan manya-manyan malamai da suka yi zamani da al-imam ibn rajab al-hanbali da waɗanda suka biyo bayan sa sun masa yabo kyakkyawa wa ja'alni lisana sidqin fil akhiri addu'a annabi ibrahim alayhi salam ayabe ka bayan ka mutu to shine yaban gaske amma in aka yabe ka kana da rai to innal qalba yataqallab zuciya na canzawa ana iya samun mutum sai dai a masa fata Allah madaukakin sarki ya sa mu cika akan hanya ta daidai Allah ka tsare mu daga zani al-imam al-ulaini sai daga cikin manyan malaman hanabila wanda yana da littafi da ya rubuta akan tarihin malaman hanabila ya sa masa suna al-maqsid al-ahmad هو المقصد الأحمد زي في السجع زي في المقصد الأحمد في تراجم أصحاب أحمد تاريهم أم مذهب هنابلة ينا أيضاً سيكي شوى الإمام ابن رجب ياكسن شيء إيه لك شما لما يقول أن ذلك ما حد تامنع سننكم ما لما ما سجود دنيا زابقو sannan majalisin sa na ilimi ya kasance majalisi ne na wa'azi mai ratsa zuciya sannan kuma dukkan mutanen gari suna da fa'idoji masu albarka da suka samu suka fa'idantu da su daga gare shi a majalisin sa na ilimi yace daga cikin shaidar da ya masa yace ijtama'atil firqu alayhi in ka zo majalisin sa kowace fahimta kake da ita ta fiqhu to zaka ga dan malikiya zaka ga dan shafi'iyya zaka ga dan hanabila zaka ga dan hanafiyya a majalisin sa shine yake nufi da alfirqa sannan wamalatil qulubi bil muhabbati ilayhi sannan zukata Allah ya sanya suna tansa al imam ibn al imad al hanbali shi ma yayin da shi yace al shaykh al imam al alim al allama al zahid al qudwa al baraka al hafiz al umda al thiqa al hujja al hanbali al madhhabi haka yayin da shi al imam ibn abd al hadi yake cewa al shaykh al imam aw had al anam قدوة الحفاظ جامع الشتات والفضائل حق يبيش الإمام ابن قاضي شهبة يبيش يكتي والشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم أوحد المحدثين سنن يتاكي بنس يتي قرأ وأتقن الفن ياخو يكراتوكم ياقري أفنون إلمي ثم أكب على الاشتغال بمعرفة فنون الحديث وعلله ومعانيه وانفرد بكتبه صنع الإمام ابن رجب يا شغلتا وجن سن حديث لكم إلو لنسا وان دستن علم إلى الحديث ببن أيك صنع الإمام ابن حجر يا يبيش أتكن للتافنس الدور الكامنة في العيان الثامنة يكي شوى ومحر في فنون الحديث أسماعا ورجالا الإمام ابن رجب يا قري أعبن ديشا في فن حديث sunayen masana hadisin da kuma su kansu mazajin ne shedar da aka musu sannan ya san ilal ya san hanyoyin hadisi sannan ibnu hijji yace atqana al-fann wa sara a'rafa ahli asrihi bil-ilal wa tatabbu'i al-turuj al-imam ibnu hajar yake fada a game da rasuwar sa kenan shine abu na karshe yake cewa ibnu rajab wata rana ya tafi makabarta shi ya samu mai haka kabari sai yace masa ihfar li lahadan yace ka haka mini lahadu wa ashara ila buqati sai nuni zuwa ga wani waje yace ka haka min anan mai hakin makabartar sai ya haka masa sai abin ya bashi mamaki ibnu rajab sai ya shiga kabarin da kansa sai ya gwada jikinsa ya ga yayi daidai sai yace eh yayi daidai haka sai yace haza jajjidu yace yayi kyau sai koma gida bayan ɗan kwanaki sai ya rasu a wannan kabarin aka rufe shi haka ibnu hajar ya fadi a cikin addu'ul kamila ya rasu a watan rajab sunansa ibnu rajab shekara ta 795 795 kuma ya rasu ne daren litinin hudu ga watan rajab da sannan aka masa sallah sannan aka rufe shi a wata makabarta da take wata unguwa a Dimashq al-Sham da ake ce mata al-Bab al-Sari Allah madaukakin sarki ya masa rahama wannan agubuje kenan matuka tarihi takaitacce matuka kuma na al-Imam Ibn Rajab sai littafin da zamu karanta insha Allah ta'ala al-Hikam al-Jadiratu bil-Idaa al-Hikam al-Jadiratu bil-Idaa hikimomi waɗanda suka cancanta a yada su من قول النبي صلى الله عليه وسلم دقفتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ديشي بعثت بالسيف بين يدي الساعة أن أيكون مي دتكو بي جبد تاشن الكيامة ديوا دقش مربوطا سني ضبط اللتاف دا الحكم الجديرة بالإذاعة أما أقل وسمع لما يسوكم معاسرين وأن الزمن دسوك تاش ذاتي تحكيك اللتاف sai suka sa al-hukmul jadiru bil idaa wancan al-hikamul jadiratu bil idaa shi kuma wancan al-hukmul jadiru bil idaa to murin jayar da tattauna da muka yi da malam nura cewa mu zabi kwafi da aka tabbatar da sunan da al-hikamul jadiratu bil idaa saboda yafi dacewa da abinda hadisin ya tattauna a kansa domin hadisin yana da gabobi guda shida kuma haka al-Imam Ibn Rajab ya dauke su gaba gaba ya shirhin su to kaga sun fi cancanta da a kira su da al-hikmatu domin maganganu ne waɗanda suke gwalagwalai sannan kuma a cikin al-hikmatu akwai al-hukm sannan kuma an zo da su a jami'i sannan mafi yawancin nusahu tun waɗanda suka kwafi littafin tun a baya sun tabbatar da wannan sunan na al-hikamul jadiratu bil idaa haka manyan malamai muhaqqiqai na wannan zamanin sun tabbatar da wannan suna na al-hikamul jadiratu bil idah to shi yasa sai aka zabi wannan suna wannan littafi al-imam ibn rajab ya rubuta shi domin sharhin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa bu'istu bisayfi bayna yadaysa al-imam ibn rajab a dabi'ar sa idan zai rubuta irin wadannan littafan yakan yi tahrij wato ya fadi ina hadisan suke daga ina hadisin yake waye da waye ya ruwaito shi sannan kuma yakan yi kokari yayi bayani akan hukuncin da malaman hadisi suka yi ma hadisi to amma a wannan littafin nasa kai tsaye sai ya shiga cikin sharhin hadisin bai yi tahrijin sa ba bayan kawai ya ce akhrajal imamu ahmad sai ya wadata da tahrijin da al-imamu ahmad bin hanbal yayi ma hadisi to a takaice a gurguje za mu dan fadi tahrijin hadisin musamman kuma a wannan zamanin akwai malaman da suke sukar hadisi a wannan zamanin duk da mafi yawancin su a babin ilimin hadisi ba mu'tabarai bane su sun kalli matanin hadisin ne suka ce wai ya ci karo da wasu ayoyin alqur'ani a cikin su akwai al-allamatul qaradawi hafizahullahu ta'ala yana da wannan ya kawo wannan magana a cikin littafin sa fiqhul jihad ya kawo hadisin ya tattauna a kansa shi a wajensa ya tafi akan cewa hadisin bai inganta ba amma kafin sa manya-manyan malaman hadisi sun inganta hadisi al-imamu ahmad ya ambaci ya ruwaito wannan hadisin hadisi ne dai farj domin duk zagayen da zaka masa yana tsayawa ne zuwa ga sayyiduna abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma shi ya ruwaito wannan hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al-imamu ahmad ya ambace shi a wurare guda uku ya ambace shi a hadisi na 5114 malamin sa a wannan hadisin shine Muhammad ibn Yazid al-Wasiq kai tsaye ce haddathana Muhammad ibn Yazid al-Wasiq shine malamin al-Imam Ahmad ibn Hanbal a wannan lambar ta hadisi ya kawo hadisin yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ya fada cewa Ali ibn Umar bu'istu bis-sayfi hatta yu'bada Allah la sharika lahu wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu a wannan lambar 1114 a cikin musnad al-imam ahmad haka al-imam ahmad ya kawo wannan riwaya a wuri na biyu daga dai ibnu umar kaman yadda muka ce hadisi ne gharibi wato farj lamba ta 5115 malamin al-imam ibnu a malamin al-imam ahmad a cikin hadisin shine abu nadar shine malamin sa abu nadar shine hashim ibn al-qasim al-laythi al-khurasani al-baghdadi shine malamin al-imam ahmad a cikin wannan lamba ta hadisi ya kawo hadisin kuma da wancan lafazin kawai domin ya nuna ya samo shi ba daga malami ɗaya ba fa'idan maimaita hadisin kenan sannan ya sake ambatar sa a hadisi ne lamba ta 5667 malamin sa anan shine dai abun nazar a ciki shi sai ya kawo bambancin abin fa'idar sa yana so ya nuna maka bambancin lafazi na riwaya sai ya ce bu'istu bayna yadayi sa'ati bisayfi a wancan bu'istu bisayfi hatta yu'bada Allah babu bayna yadayi sa'a wannan yana nuna amana ta malaman hadisi lafazan da ya samo hadisin sun bambanta sannan ya samo ne daga malamai biyu to sai ya kawo maka hadisan ya kawo maka lafazan duka ka san su sai ya ambace su haka to wannan al-imamu ahmad shi sannan al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ya ambace shi a cikin kitabul jihadi wasiya babu ma qila fir rimahi sai ya kawo shi a matsayin mu'allaq babu sanadi yace wa yuzkaru an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullatu was-sagharu ala man khalafa amri haka al-imam al-bukhari ya ambace shi kuma sai ya ambace shi da siratul tamrid abinda ke nuna al-imam al-bukhari yana da magana akan hadisin kenan shi a wajensa wuri na uku ko malami na uku da ya ruwaito hadisin wani yankin sa shine al-imam abu dawud rahmatullahi alayhi a cikin sunan dinsa kitabul libasi babun fi lubsi shuhrati da ya kawo shi ma hadisin dai daga ibnu umar kawai man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu sannan al-imam ibnu abi shayba shi kuma ya fitar da shi a cikin musannaf al-musannaf nasa mursalin tawus ibn kaysar mursal ya kawo shi a matsayin mursal wato tawus ibn kaysar yace manzo Allah sama yace bai fadi sahabin da ya fada ba ya zo a hadisi mai lamba ta 19770 a cikin al-musannaf na al-imam ibnu abi shayba yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allah ba'athani bis-sayf kaga can bu'istu aka kawo shi da siga ta al-mabniyyu lil-maf'ul ko kuma al-mabniyyu lil-majhul ko aka ce bu'istu dan kuma inna allah ba'athani bis-sayf har zuwa ƙarshen hadisi wannan kamar da al-imam ibn abi shayba ya fitar da shi ke da wasu malaman waɗanda ba sai an amma dai waɗannan suna cin muhimmatu littafai da aka ambaci littafi aka ambaci hadisi a gunguje malaman da suka tafi akan ingancin hadisin ba sai mun bi tattaunawa da malamai suka yi da tsawo ba akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malamin Ibn Taymiyyah ya kawo hadisin a cikin Iqtida'us Siratil Mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wanda kana iya cewa ma ya rubuta littafin ne shi ma ka cokan akan bangare na karshe na hadisin da man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum da ya kawo hadisin sai yake cewa wa hadha isnadun jayyid yace wannan isnadi ne kyakkyawa ya kara yace wa qad ihtajja al-imam ahmad wa ghayruhu bi hadha al-hadith al-imam ahmad da wannan sa sun kafa hujja da wannan hadisi wannan magana malai ibn taymiya kenan an aka koma ittiba'us siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim sannan al-imam ahmad shakir a wannan zamanin namu ya tafi akan cewa hadisi ne ingantacce bayan ya kawo hadisin a cikin ya ta'liki a kasa a ta'likin da yema musnad al-imam ahmad sai ya ce isnaduhu sahihun sannan malami na uku al-allamatu al-albani rahmatullahi alayhi shi ma ya tafi akan ingancin hadisin a cikin littafansa alal aqall guda uku sahihul jami' as-sadiq hadisi na 2831 sannan irwaul galil fi takhrij ahadith manar as-sabil ahadisi na 1269 sannan kuma sai jilbabul ma'ati al-muslima shafi na 203 zuwa shafi na 204 a bugun al-maktabul islami sannan sai malamai na karshe waɗanda suka inganta hadisin su ne yan uwa guda biyu shu'aib al-arnaut da kuma abdul qadir al-arnaut Allah ya gafarta musu a cikin takhrijin da suka yi mazadul ma'ad fi hadith khair al-ibad bugun maktabatul risala to waɗannan malaman hujjoji ne a ilimi kuma kowannen su abin da ya shagalta da shi shine hadisi so da sun cancanci wannan hadisin su inganta shi kuma mu a matsayin mu na mabiyan su mu yadda da abin da suka yi har sai kishi ya haka ta bayyana a gare mu da hujjoji masu ƙarfi ko Allah ya saka musu da alkhairi so da ka hadisin da za a karanta insha Allah ta'ala hadisi ne wanda yake aqallu darajatihi shine al-husn in aka buga to in fa aka tashi hadisin nan ba zai wuce ayo kasa da shi ya wuce matsayin hasan ba in kuma an bi kaman yadda al-imam ibnu ahmad shakir rahmatullahi alayhi ya tafito hadisi ne ma sahihi sauran kuma maganganu da aka yi a game da wasu masu marwaitan cikin mutum ya koma littafin takhrijin da muka ambata zai ga bayanan da aka yi da tattaunawar da malamai suka yi an ce sauran na minti biyu uku ina jin zan bar su haka insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai kai tsaye mu shiga cikin littafi muna fata shawarar da aka bada tambayoyi da Allah su kasance a rubuce zai fi taimakawa rubuta tambayoyi a bada waɗanda kai tsaye suke da alaka da karatu kuma za a iya amsa su yanzu sai a amsa waɗanda kuma ba a buƙatar ba za a iya amsa su yanzu ba ko kuma akwai buƙatar a yi nazari a kan su to za a bada sai a tafi da su gida sai a duba sai a zo a karanta in Allah ya kai mu kashe gari muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci ya tabbatar da alkhairi a tare da mu ya kawar da rabon shaitan a cikin mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين